أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر إلهي نظر كلف تجعلني بها في دائرة منايتك ونفع عنك أن ترفعني بها إلى سمائه في كل آيتك وارفع نوري ووصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة والمتربصين وشماتة الأعضاء القائمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدفعك بعد واركو a wannan masallacin da tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu muna nan a cikin littafi na Shama'ilul Muhammadiyya wanda Imam Tirmidhi radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta karatu ya dauke mu inda muka je hadisi na biyu muna gamawa lokaci ya cin mana yau da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala zan tashi hadisi na uku ina ganin haka ne hadisi na uku yana farawa da kaman haka haddathna Muhammad bin Bashar qala haddathna Muhammad bin Ja'far qala haddathna Shu'ba an Abi Ishaq qala sami'tu al-Barra bin Azib yaqul كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرفوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة الى شحمة اذنيه اليسرى عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط احسن منه صلى الله عليه وسلم حديث ينا فاراوا معنى حديث ينا فاراوا لك من حكى اسناد كنا حديث cewa an samu hadisi daga Muhammad bin Bashar Muhammad bin Bashar sunan babansa Usman mutumin Basra ne wanda aka sananta da Gundar Hafizi bi ma'ana ya haddace hadisai da yawa fiqani amintacce ne duk abin da ya faɗa kan ilimi na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yarda ba tare da kokonto ba shahararre ne kuma a cikin fagen ilimi na hadisi ibn hafiz ko hafiz ibn hajar asqalani yana cewa shi wannan muhammad bin bashar ɗinnan malaman wa'annan malaman ne shi malamin wa'annan malaman ne da ake kiran sa suna ashabu sitta dinnan ba kai kutubu sitta da muke kira ake abin nan ba sahihul bukhari muslim har zuwa taka ko guda shidan nan dai to shi wannan muhammad bin bashar din ɗaya ne daga cikin malaman su abu dauda ko ba ana cewa rawahu abu dauda ba ko abu dauda yake cewa na samu hadisai 50,000 a wurin wannan Muhammad bin Bashar ai kaga dai ba kama ɗaya bane ko an ta zuwa ana dauka Allah ya amfana da mu da abin da ake samu shi wannan Muhammad bin Bashar din ya samu karatun sa a wurin Muhammad bin Ja'far ya halarci mazauni na malamai dai daban-daban ɗaya ne daga cikin manya-manyan wa'anda suke bin bayan tabi'i ko ai daga sahabbai sai tabi'i ko to bayan tabi'i akwai tabi'in kuma akwai wanda suke bin su to shi ɗaya ne daga cikin manya-manyan wannan karnin ko manya-manyan wannan matakin stage din kaga mataki na farko shine matakin sahabbai mataki na biyu matakin tabi'i sai matakin da ke bi ma wannan shine tabi'ut tabi'in wannan bawan Allah Muhammad bin Bashir yana daga cikin su Allah subhanahu wata'ala ya kare yadda a gare su wasu mutane suna ce masa al-abdi al-abdi nasaba ne zuwa ga wanda ya taɓa yanta shi ya rasu a shekara ta 252 na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami nabi a cikin isnadin shine Muhammad bin Ja'far wanda muka ce Muhammad bin Bashir ya saurari karatu a wurin sa Muhammad bin Ja'far ana masa laqabi da cewa Abu Abdullah shi ma dai har ila yau mutumin Basra ne Al-Hazm maulani bararan bawa ne shi ma kamar yadda kowa yake marufi ya san wannan ana masa laqabi da Gandar laqabinsa shine Gandar wancan Gandar ko wannan Gandar malaman sihatin nan surwaitu hadisi a wurin sa shima Shu'ba bin Hajjaj yana cewa shi wannan Muhammad bin Ja'far din ya zauna yayi riwaya a wurin Shu'ba din kuma ya tsuhubanci Shu'ba bi ma'ana yayi karatu a wurin Shu'ba tsawon shekara 20 muna fadan wannan ne saboda dalibai masu neman ilimi su ga yanayin yanda ake nacin ma ilimi kaji an ce wani yana da malamai 600 wani yana da malamai 300 ka dai ji wannan shi ya lazanci malami tsawon shekara 20 da yawan mu abinda ba mu iyawa kenan Allah ya fi mu har ila yau Ahmad bin Hanbal shi Muhammad bin Ja'far yayi riwaya zuwa ga Muhammad Ahmad bin Hanbal kamar yadda ya tabbata ma cewa Ahmad bin Hanbal da Yahya bin Ma'in manya-manyan malamai ne a fagen hadisi su ne suka yi masa laqabi da Gandar din me yasa suka masa wannan laqabi da Gandar din saboda ya cika tambaya shi irin bayan Allah nan ne masu yawan tambaya ala gafata menene kaza a bashi ansa malam menene kaza a bashi ansa to hadisi kaza kuma fa a bashi ansa daga nan sai suka shi haba kai Gandar kuma a ce irin da Hausa kuma a ce kai matambayi to daga nan tunda za shi Yahya bin Ma'in da Ahmad bin Hanbal din suka fada masa wannan sai sunan sa ya bi shi kuma za ka ga mafi yawancin malamai in sun tashi su tanci a kansa sai san hada da wannan sunan saboda dai mutane a dai gane kafin da ba fagen ilimi bane bai kamata a samu mutum irin wannan sunan ba haka ya rasu a shekara ta 193 malami na uku a cikin isnadin in ban yi kuskure ba shine Shu'ba asalin cikakken sunan sa shine Shu'ba bin Hajjaj bin Bassam al-Akki maulahu in ta can bawa ne shi ma nasu al-Hafiz mahaddacin hadisi ne in an mince Hafiz marga mai magana akan sa tun mafi in an ce al-Hafiz wanda ya haddace hadisai da yawa zuwa miliyan ɗaya ko daga baya mun faɗa maganan wanda daga cikin malamai ya ce ko da mutum ya haɗa hadisai 100 za a iya ce masa na'am 100 amma ka ga maganan shi ba wata mai abin nan bane to wani malami daga baya ya ce kuma mutum ya haɗa hadisai 100 za a iya ce masa Hafiz amma asalin magana akan Hafiz shine wanda ya haɗa hadisai miliyan 1 Hafiz ne shi ma shi yana gaban fika sabati ka san ilimin hadisin hawa-hawa ne ko to shi wannan yana gaban fika shi duk abin da ya faɗa to ba a turewa duk abin da ya faɗa ba a turewa domin kamar abin da kuke kira da turanci a ce shi reference ne a cikin ilimin ko idan mutum ya kai irin wannan matakin a matsayin reference duk abin da ya faɗa ba a karyatawa domin mene an yarda da imaninsa an yarda da musuluncinsa an yarda da imaninsa an yarda da zantuttukansa za ka ji abinda manyan malamai suke faɗa kan wannan Shu'ba bin Hajjaj din Sufyan al-Thawri ko ɗaya daga cikin ɗaliban wannan bawan Allah yake cewa huwa amirul mu'minina fil hadith idan akwai amirul mu'minina na hadisi a wannan zamanin to wannan bawan Allah shine amirul mu'minina menene amirul mu'minina amirul mu'minina shine a ce shugaban malaman ilimi kaza ko ba muna amfani da amirul mu'minina ba kan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta ce Umar amirul mu'minina kaga sayyidina Abubakar ba ce mai amirul mu'minina ban sani ban an taba lura da wannan sayyidina Abubakar ba taba ce masa amirul mu'minina ba sai dai a ce mene shi khalifan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko amma daga kan sayyidina Umar sai ba sa khalifa ba ko domin abin ba zai dadi ba a ce khalifa khalifatu ko a ce khalifatu khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin zai yi nauyi a baki sai aka ce amirul mu'minina bisa da dogon zance wanda in dan uwa ya duba dalilin yasa aka kira sai na Umar da amirul mu'minina zai bi yace idan akwai amirul mu'minina shugaban malamai na hadisi a wannan lokacin to shukba bin hajjashi ne yace ya zamanto limamin musulmai banda ilimin hadisi to shi shugaba ne a cikin musulunci kuma yace in baka san shi ba ka kara da wannan yace rukunan min arkanid din shi wani gimshiki ne a cikin addinin musulunci da shi Allah subhanahu wataala ya kiyaye hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu yawan gaske imamu shafi'i yana faɗa kan imamu shu'ba yana cewa da ba din imamu shu'ba ba da ba a san ilimin hadisi a garin Iraki ba ka dai duba garin Iraki yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka banko suka yatsu suka watsu a wannan gari na Iraki amma kace da ba duk wannan shu'ba bin hajjaj din ba da ba a san ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Iraki ya samu karatun sa a hannun Hasanul Basri shi shu'ba din kenan shi ma ɗalibin Hasanul Basri kuma ya abin nan ya saurara karatu a wurin Sufyan ats-Tsauri ya kuma saurara karatu a wurin wasu manya-manyan malamai yana daga cikin manya-manyan tabi'ai yana daga cikin manya-manyan atba'ut tabi'in ya rasu a shekara ta 160 malami na gaba cikin isnadin shine Ishaq ko Abu Ishaq asalin sunansa Amr bin Abdullah at-Tabi'i Alhamdani mutumin Kufa ne asalinsa ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda yake da hadisai da yawa ya saurari karatu ko ya bisbi malamai ɗai har 300 ba malami uku ba malaman da ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya yi karatu a wurinsu to yawansu shi ne 300 kamar yadda malamai suka faɗa a kai abid ga yawan bautan Allah subhanahu wa ta'ala gaza marratin ya yi yaƙoƙi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa alheri an haife shi shekara biyu da suka rage kafin wafatin sayyidina Usman ya rasu a shekara ta 127 wasu malamai sun ce a 129 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma har ila yau ya samu karatun wannan hadisin da zamu karanta yanzu daga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kiransa da suna Barra bin Azib shine malami na gaba Barra bin Azib sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gaba-gaba ko ana masa laƙabi da Abu Ammara ya yakin sa na farko da ya fara halatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yakin Handak na san kuma ƴan uwa da yawa an san yakin Handak yanayin wahalan da aka shako sannan ya halatta sauran yaƙoƙa da yawa ya rasu a gari na Kufa a lokacin mulkin Mus'ab bin Zubair shi Barra bin Azib shine yake fada cewa kai tsaye kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama رجلا مربوعا yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mutum ne wanda yake marbu'i in aka ce marbu'i shine abin da muka faɗa a baya mutumin da ba dogo zankale ne ba ba kuma gajere dan wada ba kinan tsakatsaki kamar yadda muka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya shiga cikin mutanen da sun fi kowa tsawo to manzon Allah yakan cire su a tsawo wannan wani maziya ne da Allah subhanahu wataala ya masa ba wani wanda yake wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani ko ba'ida ma bainal mankibaini ko a wannan ruwaya aka ce bu'ida ma bainal mankibaini ya saboda muna faɗan wannan bambanci ne saboda ruwayoyi wanda littafai daban-daban ne kowa ke amfani da shi a wurin ba'id ne ya kamata ya zama abu waya mafi girma ba'id ma bainal mankibaini wasu waya sun ce ba'id ma bainal mankibaini ana magana akan ba'id ma bainal mankibaini shine gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na wurin bayan junjuma din sa kamar a ce kiya haka ko to gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan tauko kamar yadda Hafiz Ibn Hajar yake fada yake cewa in ka ce juma azimul juma din yake cewa wahiya ma saqata min ash-sha'ri ar-ra'si wa wasala ila al-mankibayn shine gashin da yake daidai wurin kiya ko wanda yake sakkowa zuwa ga kafadu lamma kuma da ya fara a cikin hadisin shine gashin da yake karkatowa ta wurin wuya kafan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka fada a makon da ya gabata gashin sa ba irin namu bane gashin sa yana irin gashin nan ne fili haka mai tsayi har ana gyarawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan gayu ne sosai to in aka gyara to manzo Allah yakan sake shi haka wani zaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sa a raba su biyu sai ya zubo wani nan haka a zubo wani ta nan sallallahu alaihi wasallam alayhi hullatun hamara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wasu tufafi na kawa duk da ita wannan hulla din malamai suna maganganu akai wasu ce hula amma zance mafi shahara shine idan aka ce hulla shine saubani aw faubul lahu bitana hulla din nan kayan kawa ne kayan kawa kayan ado a kasar Hausa idan aka ce mutum yayi ado ba za ka taba kallon hulansa ka ce aida da hula yayi ado ba ko in aka ce yayi ado to ya hada dukkanin shigan da yayi na wannan ranar ko wani zai ce hular da ya sa kala kaza rigar da ya sa kala kaza wandan da ya sa kala kaza takalmi kala kaza tashi shine kawa ko shine adansa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan adan shine ma'anan alayhi hullatun hamara yana sanye da wasu kaya masu kala shi ba ja haka fau haka ba ko Allah ya yafe mana kala ne dai kayan wanda yake hamara kaman ja haka Bara bin Azib yake cewa ma ra'aitu shay'an qat ahsan min Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace a rayuwa ta ban taba gani ka kiyaye wannan yace ban taba ganin me can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kenan ishara zuwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi komai kyau duk yanayin da zaka kalla kyau ka ce kyau shine kyau to wannan kyan yana bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama malamai suna cewa kamar yadda kowa ya karanta ko kowa ya sani cewa an da aka halicci kyau sai aka kasa kyau zuwa gida biyu aka baiwa annabi Yusuf alayhi salatu wassalam rabi ɗayan rabin kuma aka raba wa sauran halitta shi yasa lokacin da wayannan matan suka gansa suka yayyanke hannayensu ko kamar da yanda ya zo a cikin Qur'ani falamma ra'ainahu na'am falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatana aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim to shi annabi yusuf da gaske ne an bashi kyau amma duk kyawun sa bai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kyawun annabi yusuf alaihi salatu wassalam zallar da aka bashi kyan do sai aka sanya masa jalala ba jamala an gane wannan ko shi na cikin sai aka sa masa jalala meye jalala abinda in ka gani yana da kyau zaka fitinu har ma zai iya kai ka zuwa ga cutuwa shine jalala shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake shine rahmatan lil alamin ai kaga rahama ne ga talikai da yafi kowa kyau wanda kyau din ma yana koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai aka sawa kyau na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jamala kyawun da ko ka gani ba zai taba cutar da kai ba ko sai dai kai ka sunkuyar da kanka dan kurjini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai ka cutar da kanka ka yanki kanka ba ko ka abin nan ko kamar idan haka wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in suka zauna a gaban sa sallallahu alaihi wasallama sukan kidime har su kasa kallon fiskar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa da yawa in suka tashi za su yi magana akan fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce maka fiskar kamar hasken rana take ana iya kallon hasken rana ba iya kallon hasken rana ko to saboda kwarjini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi jamala yake da shi ba jalala ba shi annabi Yusuf ne yake da jalala a cikin kyawun nasa shi yasa ake jin ciwo ko Allah ya yafe mana Barra bin Azib yake cewa ban taba ganin mai kyawu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan hadisin Imam Bukhari ma ya ruwaito shi kamar yadda Muslim ya ruwaito shi Abu Dawud ma ya ruwaito wannan hadisin Imam Nasa'i ya ruwaito sa kamar yadda Imam Tirmidhi ya ruwaito sa cikin littafin sa na Al-Jami kuma ya kara kawo sa a cikin wannan littafin hadisi na gaba shine hadisi na uku ko yana shibarawa da kaman haka حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب انكما كين انكما كان براء بن عازب لما كان مغانا عن سينس عن البراء بن عازب قال ما رايت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل حديث معنى حديث شيني أن سامو حديثي لغا محمود بن غيلان محمود بن غيلان حافظي أنغانا حافظ لك بنسا شيني أبو أحمد كتن سننسا شيني محمود بن غيلان يا سورة ركراتي لغا هنم فضل بن موسى kamar yadda ya saurara sauran karatun sa wurin sauran manya-manyan malaman da ke wannan lokacin fiqani amintaccen mutum ne yana daga cikin manya-manyan dalibai da suka karba karatun su daga tabi'u tabi'in mataki na uku kenan ko mun ce mataki na farko sahabbai mataki na biyu tabi'ai sai mataki na uku tabi'u tabi'in to yana daga cikin wanda suka karba karatun su daga hannun tabi'u tabi'in ya rasu a shekara ta 236 Imam Bukhari ya karba hadisi ya fitar da hadisi daga wurin sa ya samu hadisai da yawa daga wurin sa kamar yadda duk wanda ya duba cikin Sahihul Bukhari zai ga hadisan wannan bawan Allah a cikin Sahihul Bukhari Muhammad Mahmud bin Gailan yake cewa haddathna wake kenan shi ma ya samu wannan hadisin daga hannun malamin sa wanda ake kiransa da suna wake wane ne wake wake shi ma al-hafiz babban malami ne wanda ya hada hadisai miliyoyi asalin sunansa Abu Sufyan wake bin al-Jarrah ar-Ru'asi al-Kufi mutumin Kufa ne yana daga cikin manya-manyan tabaka na malamai na karni na bakwai na karni mataki na bakwai afwan ba karni na bakwai ba ya saurara karatunsa ko yayi karatun sa a wurin Sufyan al-Thawri Sufyan al-Thawri kuma kowa ya san sa shahararren mutum ne kamar yadda zamu yi magana akan sa da kuma manya-manyan malamai dai wanda ba a rasa ba a wannan lokacin ruwaya anhu Utayba wa khalqun kaseer Imam Utayba ya riwaya a wurin sa wa huwa min mashayikhil hadith al-thiqat shi wannan Sufyan al-Thawri shi waki dan afwan yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda in sun faɗa hadisi su marja'i ne references ne a wurin hadisi malaman wannan malam wake din yana yawan bada fatawarsa da fatawan da Imam Abu Hanifa ya faɗa ba an san Abu Hanifa ba ko malam Abu Hanifa malami Imam Maliki su ne ɗaya daga cikin shahararrun malaman mazhabobin nan guda hudu ko wanda aka fi sani Abu Hanifa, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, sai wane? Sai Imam Shafi. Imam Shafi ya yi ɗalibin wannan. To, sai yake cewa yana yawan ba da fatawarsa da maganganun Abu Hanifa. Me yasa yake ba da fatawa da maganganun Abu Hanifa? Saboda ya yi karatu a wurin Abu Hanifa. Ka san kuma kowane ɗalibi yana tasirantuwa ne da malaminsa. Haka ne, in dai har mutum ya zauna wurin malami ko ya ci ko ya so sai ya tasirantu da wannan malamin. Shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa kafin ka kai ɗalibin, kafin ka kai yaronka wurin wani malami ya yi karatu, duba wannan malamin waye shi. Domin tabbas ɗanka zai tasirantu da ɗabi'un wannan malamin. In wannan malamin yana da ɗabi'u mai kyau, to yaronka zai zamanto mai ɗabi'a mai kyau. In wannan malamin bai da ɗabi'a mai kyau sai ilimin, to haka nan yaronka zai zama fa. Zai zama ga tarin ilimi sai shiririta. Ko? Allah ya yafe mana. Allah ya yafe mana. Wace ya rasu a shekara ta 197. Yace hadathna Sufyan, shi ma waki ya samu hadisin nan daga wurin Sufyan, Sufyan al-Thawri. An samu sabani a wurin malamai, wane ne wannan Sufyan din? Ai kaga a cikin wannan littafin ba a kawo waye Sufyan din ba, ko an dai ce an Sufyan kun bai kuskure ba. Hadathna Sufyan, an ce Thawri kaman babu Thawri a cikin littafi. Hadathna Sufyan, to malamai sun samu sabani akan wane ne wannan Sufyan din, domin akwai Sufyan guda biyu wanda sun rayu a lokaci daya. Akwai Sufyan bin Uyayna, akwai Sufyan al-Thawri. Saboda haka wannan isnadin da aka ce Sufyan, aka ce Sufyan kawai, sai malamai aka samu sabani. Wasu suna ganin Sufyan bin Uyayna, wasu suna ganin Sufyan al-Thawri ne, amma zance mafi shahara shine Sufyan al-Thawri ne a cikin wannan isnadin, kamar yadda ɗaya daga cikin malamai ya faɗa a kan haka ɗin. Mairat Asha shi ne ya faɗa cewa Sufyan al-Thawri ne, kamar yadda Imam Tirmidhi shi ma haka ya faɗa a kan haka a cikin littafinsa Jami' ko Jami'ul Kabir na Imam Tirmidhi, ya tafi kan cewa Sufyan al-Thawri ne. Kaga da wannan ne yake nuna cewa sauran malamai da suka tafi kan cewa Sufyan bin Uyayna ne, akwai kuskure kenan a ciki. Ko Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri, kokari ne kowa yake yi ganin cewa ya samu dacewa akan abin da yake faɗa. An Abi Ishaq ya samu daga Abi Ishaq. Abi Ishaq mun yi karatu a kansa a baya. An al-Bara bin Azib, mun yi magana akan Bara bin Azib, za mu wuce kawai ba sai mun tsawaita ba akai. Bara bin Azib yake cewa ma ra'aytu min zi limmatin fi hullatin hamara ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace ban taba ganin mutumin da Allah subhanahu wataala ya masa baiwa na gashin baya ba, wanda yake zubowa ta gefen kunne da zuwa baya manki bai kafara ko kamar yadda muka yi a baya dai, irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Za ga ai mutane da yawa suna da gashin kai, ko amma kaga ana yawan magana akan gashin yayi kyau, da wuya dai kaga irin wannan. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shi Bara bin Azib yake kara fadari a cikin wannan ruwayan cewa fi hullatin hamara, cikin kayan kawa, ishara zuwa ga cewa kowa ya gyara yanayin shigan shi. Ko mutum in zai sa kaya ya yi kokari ya samu kaya wayan da yake masu kyawu dai, wanda dai ba can baya baya ba haka, ko kaya dai na mutunci, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Yace lahu lahu sha'run yadribu mankibai, yana da gashi, gashin za ka ga yana taba kafadansa sallallahu alaihi wasallam. Ba'ida ma bainal mankibaini, suna kwanciya akan kafadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace lam yakun bil qasir, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gajere bane, ba wada bane, wala bit tawil, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba zankalele bane, ko kamar yadda wasu ake cewa zalbi, shi ba haka bane. Kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaidaici ne. Za mu yi daukan hadisi na gaba. Hadisi na biyar kenan, kamar yadda muka faɗa a baya, Shama'il ko yanzu kafin mu je kan dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kina ana fara siffanta mana yanayin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurgudan abinda mutane suka iya riska domin ta yanda zaka kara gani darajata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Barra bin Azib ya faɗa ko yace bai taba ganin mai kyau bai taba ganin halitta mai kyau irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da wannan ne wasu malamai kafin mu ji hadisi na biyar na kana ƙara dubawa kafin mu ji hadisi na biyar da wannan ne malamai suke cewa ba a kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani a ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai kaman malam wane yake a ba a yi an gane wannan ko ba a yi shi yasa za ka ga Maulana Mushau Ibrahim Anyas radiyallahu ta'ala an yana cewa na ga idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kama da idan sa baka gane ba Shehu Ibrahim a wannan a diwanin sa yana kokarin ya siffanta maka siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai yazo yin Shehu Ibrahim yazo yana magana akan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zamu zo zamu magana akan idan maganar idan ne ma ya kai kaina sai Shehu Ibrahim yace idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kama da idan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi banta shi da wani wani karatu ne a wurin kuma ko idan manzon Allah yana kama da idan sa sallallahu alaihi wasallam saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba dai kaga ana cewa wanda yafi kamo kamanceceniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Imam Hassan ko har Imam Ali yana kwance karamallahu wajha wanda ga Sayyidina Umar yake cewa ka gaishe da kakansa yake kama ko ba da baban sa ba sallallahu alaihi wasallam shi ne Imam Ali yana kwance yana ji ohori kai ka sani Allah ya saka musu alheri hadisi na gaba shine hadisi na biyar a cikin wannan littafi na Shama'il yana farawa da kaman haka hadisna Muhammad bin Ismail qala hadisna Abu Nu'aym qala hadisna Mas'udi qala حدثنا عن عثمان بن مسلم بن حرمز بن حرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شفن الكفين والقدم والقدمين دقم الراس دقم الكراديس طويل المصرف مصرفته اذا مشى تكفأ تكفؤا كانما ينحد من صب لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم معنى wannan hadisin shine yake cewa hadathna muhammad hadisi ko mun samu wannan hadisin daga muhammad bin isma'il waye muhammad bin isma'il muhammad bin isma'il shine wanda aka fi sanin sa da suna bukhari ko da mun fada wannan hadisin kenan an samu shi daga wurin imam bukhari shi kuma imam bukhari ya samu shi daga wurin abu na'im to waye ne imam bukhari imam bukhari shine wannan malamin dai wanda kowa ya fi sani mai sahihul bukhari ko jagora ne a fagen hadisi wanda babu kokonto a kai a wurin ahlus sunna kamar yadda kowa ya sani su wayanda ba ahlus sunna ba ɗan shi'a ba su yadda da hadisai na su imam bukhari muslim wayannan kutubu sita din nan gaba daya ɗan shi'a ba su yadda da su an gane wannan ko to shi umja ne abin dogaro ne a wurin ɓarayin ilimin hadisi shi imam bukhari din nan wani abu da kuma mutane da yawa ba su sani ba akan imam bukhari din nan shine sufi ne bayan sufi ne ba ash'ari ne kuma an gane wannan amma da yawa daga cikin mutane sai a ɓoye wannan zahidi ne kuma ga gudun duniya yana da ilmul kalam yana da ilimi na tauhidi yana da ilimi na falsafa yana da ilimi na mujadala kuma an gane wannan ko domin shi ma ya hau turba na yin muqabala ko mujadala ake cewa ko muqabala ko mujadala duk zaka iya faɗa da wayanda suke cewa ba su yadda akwai Allah ba saboda haka Imam Bukhari ya nemi wannan ilimi na munazara din kuma ya zauna da su Allah subhanahu wataala ya bashi nasara akan sosai kamar yadda ɗaya daga cikin malamai Imam Az-Zahabi ya kawo a cikin littafinsa Allah ya ba mu ikon gyarawa ruwaya annahu ruwaya fil basra arwayto cewa imam bukhari kafin gemu ya fara fito masa a habasta dubin dalibai ke zama a bayan sa ko a hausa sai mu ce a gaban sa ko dubin dalibai suke zama a gaban sa a basra suna daukan ilimin hadisi imam bukhari Allah subhanahu wataala yake nake shi tun yana yaro karami Allah ya bashi baiwan ilimin hadisi kaifin hadda lokacin da malamai suke zama suna bada karatu shi ma yana halarta baya cewa ni yaro ne zai zo ya zauna a gaban malamai ga manya-manyan mutane sai daga cikin malaman da ke yin karatu a wannan lokacin sai ya karanto wani hadisi da ya karanto hadisin sai ya canza ɗaya daga cikin isnadin mutum ɗaya daga cikin isnadin kamar ya kamata ya ce an karɓo wannan hadisin daga Muhammad bin Ahmad shi kuma Ahmad din ya ruwaito shi ne daga Isa Isa bin Musa da ya tashi sai ya ce an karɓo wannan hadisin daga Ahmad bin Muhammad daga Musa bin Isa maimakon Isa bin Musa sai Imam Bukhari yana yaro karami kamar yadda wasu malamai suke cewa bai wuce shekara 9 ba bai wuce shekara 9 ka rike wannan kwalwanka wasu malamai ne suka ce a yana shekara 10 kuma dai wanne ka dauka yana yaro dai karami dan shekara 9 da 10 kai ka kara ma ya zama 11 duk da yaro ne dan bai bane gaba ko sai ya daga hannu yace araga bata mana sai malami yace aha sai yace aje duba wannan ɗayan malamin nan da ka kirawo ba shi bane ba Musa bin Isa bane Isa bin Musa ne misali nake aje duba sai malamin ya shiru sai yace to ina zuwa sai malamin sai ya tashi sai ya dauko littafin sa ba gaddama kenan ka san mun fada hadda ce wa'annan mutanen ake yi ba zaka ce naji wannan hadisin daga wana 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 wani to tunda yanzu yaro karami ya ce a duba dai akwai kuskure a wurin saboda haka da ya duba sai ya gani sai ya kara tambayan shi kai yaro wane ne kace a wurin sai ya kara gyara masa sai ya ce gaskiya ne abinda ka faɗa daidai ne saboda haka tun yana karamin sa Allah subhanahu wataala ya bashi baiwa na ilimin hadisi shine malai yake faɗa nan cewa gemu bai fara fito masa a habarsa ba dubu na ɗalibai ke zama a gabansa a gari na Basra suna ɗaukan ilimin hadisi Imam Bukhari an ruwaito yana faɗa gode wa Allah subhanahu wataala ba wai alfahari ba yace na haddace hadisai ingantattu wanda babu kokwanto a kansu dubu ɗari ingantattu a kaina sannan Allah ya ƙara taimako na na haddace hadisai dubu ɗari biyu wanda wasu malamai suna da kokwanto a kan ingancinsu saboda haka wasu na ganin cewa hasan ne wasu na ganin cewa a'a da'ifi ne yace na haddace su kenan idan ka hada su haka sai ya zamanto ya 300 a kansa duka ingantattu ko 200 ingantattu 200 wanda akwai maganganu a kansu Imam Bukhari ya rasu a shekara ta 256 yace haddathna Abu Nu'aym ko mu tsaya dai anan ko saboda mun ce sati mai zuwa wannan satin zamu fara tambayan akwai mai tambaya amma a gurguje ba zai mu yi shi a gurguje ba saboda an zo karatun ne dan al-Qur'ani za mu tsaya wannan gaban dan akwai tambaya daya biyu sai mu ansa kafin a kirawo sallah abinda muka faɗa daidai a karatun mu na yau muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi idan akwai mai tambaya kamar yadda ɗan uwa ya bukata sati da ya gabata to za mu bar wannan mintuna biyar din da suka rage ko bakwai muka ma'an tambayoyin kafin ladan ya kira wa sallah. Bismillah. Almajirin ka.